This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumeltar na kira Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki ne ke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 22 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfi, wakilin Amurka na musamman ya isa birnin Beirut don tattaunawa da jami'an kasar Lebanon. Shugaban kasar kamar ya koma gida bayan shafa sama da wata guda ba a ganshi ba. Amurka za ta samu wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Russia.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa shugaban kasar kamar ya dade baya wanda ya dade baya kasar ya koma kasar sa lamarin da ya samu goya bayan sa ke murna. Idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuwa ana zargin wasu ƴan kungiyoyin asiri da afkawa wasu ƙauyuka tare da kashe mutane da dama a jihar Anambra.
Sincerely, we are not happy and we are tired of all this killing of people. They are human beings too.
The no government in Anambra state.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Kamar kowace safiyar Talata muna dauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai farka muku muhawara kan rugumutsin siyasar Amurka dake karatowa wanda Aliyu Mustafa Sakwato shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakilin Amurka na musamman Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a ranar Litinin don tattauna da nufin samar da mafita kan rikicin da ke kan iyakar Isra'ila da Lebanon, wani bangare na yunkurin diplomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa yankin domin neman tsagaita wuta a zirin Gaza. Hochstein ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa mai ma'ana tare da Nabi Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma a lokacin da yake Lebanon zai tattauna da mambobin gwamnati da sojoji da duk wani wanda ke son yin aiki akan sanya kasar kan sabon tsari na karfi, tsaro, kwanciyar hankali da kuma wadatar tattalin arziki. Wakilin Amurka na musamman ya kuma yi tsokaci kan kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 1701 wanda aka amince da shi a ƙarshen yakin da ya wuce tsakanin Isra'ila da Hezbollah a 2006, wanda ya hada da kira ga Hezbollah ta janye mayakanta da ke arewacin kogin Litani na ƙasar Lebanon, sannan Isra'ila ta janye sojojinta daga Lebanon. Shugaban ƙasar kamar ya koma gida a ranar Litinin bayan shafi sama da wata guda ba a ganshi ba, lamarin da ya haifar da jita-jita da hasashe game da lafiyar ɗan siyasa mai shekaru 91 da haihuwa a duniya. Jita-jita game da rashin lafiyar Paul Biya da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan, inda har gwamnati ta fitar da sanarwar cewa yana cikin ƙoshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ke yi kan batun. Biya ya isa gida a wani jirgin haya da yammacin ranar Litinin daga Geneva a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Yaoundé. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yayin wata ziyara da ya kai zuwa birnin Kyiv ranar Litinin cewa Amurka za ta samu wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Russia na tsawon watanni 32, amma bai bayyana wata alama cewa Amurka za ta amince da muradin Ukraine da shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO nan take ba, ko kuma ba da dama ga sojojin Kyiv su kai hari da makami mai linzami a cikin Russia.
United States will uphold our sworn NATO obligations.
Amurka za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na kungiyar tsaro ta NATO. Amurka za ta kare duk wani yanki na NATO, sannan Amurka za ta ba wa Ukraine abin da take bukata don kare tsaron kasarta. Austin ya kara da cewa akwai bukatar kasashe da ke kawance karkashin kungiyar ta NATO su hada kai su fatattaki Russia. Yana mai cewa makomar Turai na fuskantar barazana.
To in an jima kadan hafi zai sake dama da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan kamar yadda aka ji a labaran duniyan, aje Litinin shugaban kasar kamar Paul Biya ya koma Yaounde bayan kwashe watanni bakwai baya kasar. Lamarin da ya haifar da rudani har ma da zargin ya mutu ko ba shi da koshin lafiya. Wakilin murya Amurka a Yaounde, Muhammad Bashir Radan, ya duba mana yadda magoya bayan shugaban suka tarbe shi.
Da misalin karfe 5 da rabi na yamma, jirgin da ke dauke da shugaban kasa Paul Biya da iyalinsa ya sauka a babban tashar jirgin sama na Simalin a Yaounde, inda magatakardin fatar shugaban kasa Ferdinand Gongo da sauran yan gwamnati da manyan yan majalisa suka yi masa maraba. Mabiya bayan Paul Biya karkashin jam'iyya mai mulki RDPC sun taru kansu da kwarkwatansu a duk titinar Yaounde don murnar dawowan wanda a makonni da suka gabata aka sanar da mutuwarsa a wasu kafafen yada labaru. Paul Biya mai shekara 92 a duniya yana rike da gargar mulki yau shekara 42 kenan, kuma bai cire tsammanin tsayawa a takarar shugaban kasa shekara mai zuwa ba. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka, daga Yaounde a kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan, sai a mana afuwa. Wato Paul Biya ya kwashe tsawon makonni bakwai baya a kasar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya daga kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a ranar Litinin, inda ta bayo majalisa damar zabar babban alkalin kotun kolin kasar, matakin da jami'in adawa da masu suka da ke zaman kansu suka kwatanta a matsayin karantse kan yancin bangaren shari'a. Ya zuwa yanzu alkalin da ke matsayi na biyu mafi girma zai fara aiki kai tsaye a matsayin babban alkalin kasar lokacin da babban alkalin ya ritaya yana da shekaru 65. Kwaskwariman na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin babban alkalin Pakistan Qazi Faiz Isa ya yi ritaya a ranar 25 ga watan Oktoba. Daga ƙarshe, 'yan sanda a ƙasar Haiti sun yi arangama da wasu 'yan bindiga da ke ƙoƙarin karɓe ɗaya daga cikin unguwannin da ba sa ƙarƙashin ikon 'yan daba a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar. Rundunar 'yan sandan Haiti ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fita a ranar Lahadi cewa jami'ansu sun kwace iko da yankuna da dama a Solino, yayin da suke ci gaba da neman mambobin ɓata garin. Solino na fuskantar har-hare tun ranar Alhamis da ta wuce. a cikin wani faifan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta an ga mambobin kungiyoyin yan dabar dauke da makamai masu sarrafa kansu suna shewa yayin da suke ikrarin iko da wasu sassa na Solino sun kuma yi gargadin cewa duk waɗanda ba sa cikin hadakar kungiyoyin bata garin da aka fi sani da BISAM za a kona su har sai sun zama toka
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar tsaron yan sanda ta jihar Anambra dake kudancin Najeriya ta yi karin bayani kan yadda wasu yan bindiga da ake zargin yan kungiyoyin asiri ne suka afka wasu kauyuka a jihar tare da hallaka mutane da dama. Wakilinmu na yankin Naja Delta Lamiɗ Abubakar Sokoto ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗo mana.
Wasu ‘yan bindiga da ake zargin ‘yan kungiyoyin asiri ne sun afkama wasu garuruwan al’ummomi a jihar Anambra inda bayanai da ke fitowa daga jama’ar ƙauyukan suka tabbatar da kashe akalla mutane 16 bayan kashe-kashen ‘yan bindigan sun shiga wasu ƙananan ƙauyuka da ke makwataka da ainihin ƙauyen da aka kaima hare-hare inda kuma suka ci gaba da kashe-kashe da jikkata mutane da dama. Kan haka ne ya sa naji ta bakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra DSP Tuchuku Akenga ya ce
Okay
muna gudanar da wani aikin tsaro a inda tashi-tashin hankula suka faru kuma a yanzu ba zan iya magana da kai ba daga bisani zan kira ka to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta fitar da wata sanarwa daga bisani inda ta ce bayanan da ke fitowa daga ƙauyuka daban-daban da 'yan bindiga suka kai hare-hare bai daidai da bayanan da ta tattara ba inda rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta ce a bincikenta mutane 6 ne suka rasa rayukansu yayin kuma da wasu mutane 3 suka jikkata ga abinda wasu dake makwabtaka da garuruwan da aka kai hare-hare ke cewa
Sincerely we are not happy and we are tired of all this killing of people they are human beings so
wannan tana cewa ne sunana Choma Inwachuku tace dangane da hare-haren yan bindiga da suka gudana a jihar Anambra abin takeici ne musamman yadda yan bindiga suka tada hankali a ƙauyuka 4 kawai yanzu ina tabbatar maka da cewa muna cikin fargaba mutane da dama sun gudu daga garuruwan su domin gudun abinda ka iya biyowa baya shi ma wani dan jihar ta Anambra dake bibiyar har-haren na yan bindiga yace
the on no government na Anambra state
yana cewa ne sunana Obinna Victor kuma ya kamata gwamnati ta gano su wane ne yan bindiga waɗanda ake kira ba a sani ba ana saka da haka kuma sai ga wani umarni daga kungiyar nan ta IPOC inda ta sanar cewa daga yau Litinin zuwa Talata kowa ya kasance a gida domin bin umarnin zaman gida na dole Musa Cinazo Inwachuku wani dan kungiyar ne ta IPOC yace
IPOB leadership under the supervision of Nnamdi Kanu is fit at home order
sai dukkanin har-hare sakamakon kashe-kashe da aka yi na ƙauyuka da dama muka umarci mutanen mu da su kasance a gida na tsawon kwanaki 2 tuni dai masu shari'a kan al'amarin yau da kullum suka fara tsokace Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amarin yau da kullum a kasar
a kudu maso gabashin Najeriya al'amari ne da yake da alaka da masu san balle kasa sun jima suna cinkaran su ba babbaka an zuba musu ido ko da yake gwamnati akwai yanda take kallon abubuwa sabanin yanda gama garin mutane suke kalla amma al'amari ne da masana da kuma magabata suke nuna cewa in ba a tashi a tsaye ba to za a wayi gari dan hakkin da mutun ya rena ya zo ya tsole mishi ido wanda kuma shine abin da ake fuskanta yanzu
Lamiɗ Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to a gaida Lamiɗ Abubakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango yanzu haka anan Washington DC agwamna na cewa karfe 1:14 na dare yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya
ina kyauta zaton cewa insha Allah Donald Trump zai ci wannan zabe.
Ina kyauta zaton cewa ai alƙalman zaben sun fara fitowa sosai, an fara gane yadda abubuwan suke karkata. Daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta Democrat ita ce za ta nasara a wannan zaben da za a yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sado mu da ku a wannan shiri na musamman na tsaka mawaya wanda a wannan karo dala ce za ta ci gida domin kullum muna magana zabe da siyasa wasu kasashe. Yau za mu yi magana siyasa Amurka din nan, tunan an kusa zabe a nan Amurka din na zaben shugaban kasa. Kuma dadin da nake ji shine ina da ƴan uwa guda biyu Hausawa, daya a New York daya a nan cikin jihar Maryland. Shi wanda yake New York din shine Sani Sufyan, haka ne ko?
Wanda ake Sani Sufyan Ali.
Sani Sufyan Ali, sannan kuma wanda yake Maryland shi kuma sunan shi Sufyan Maibiyar Ali. Su kunga kamar tagwaye ne, amma bana ma jin kun san juna. Kun san juna da kanku, kun taba haduwa?
Ba ma ke hada lokacin da wannan bikin
dinga. Kuma dadin da dukkan ku Kanawa ne, ko wannan ku daga Kano yake ko?
Daga Kano nake.
To saboda haka abinda kawai bambata shine siyasa Amurka. Shi wancan na New York shine dan jam'iyyar Republican, nan Maryland kuma dan jam'iyyar Democrat. To kamar yadda kuka sani muna dabda kai lokacin da za a yi zabe na sabon shugaban kasa ko kuma sabon shugaban kasa mai rabokan daci. Ba tare da bata lokaci ba zan fara da mai zafin. Bari in fara da Sufyan Ali na nan Washington domin shi yake nan cikin headquarter. Wa shi ne kuma Democrat, wa kake ci zai ji zaben nan kuma dan me?
To Alhaji Ali barka da yamma. Ina kyauta zaton cewa ai alƙalman zaben sun fara fitowa sosai, an fara gane yadda abubuwan suke karkata. Daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta Democrat ita ce za ta yi nasara a wannan zaben da za a yi.
Akwai wani abu da kake fargabar da zai sa ƴar takarar ku Kamala Harris ba ta ce za ta ci wannan zaben ba?
Eh, tabbas akwai. Musamman al'amarin da ya shafi harkar yakuna da ake yi a Palestine da Gaza. Isra'ila da Gaza nake so in ce. Sannan kuma da yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine.
To Malam Sani Sufyan da ke New York jan jam'iyyar Republican, kana jin Kamala za ta kada ku?
Baka da wannan lokaci Malam Ali, ina kyauta zaton cewa insha Allah by next month Donald Trump zai ci wannan zabe. Wato kuma dalilai na shine cewa in ka tsaya ka duba the last 3 years Americans ba su daɗin wannan
ba. Shekara uku da suka wuce kenan ko?
Eh, shekara uku da suka wuce da rabi. Mutanen Amurka da muke Amurka ba mu ji daɗin wannan mulkin ba, saboda in ka tsaya ka je grocery ma na farko tukunna komai ya yi tsada.
Kayan cefa ne.
Kayan cefa ne. Na biyu kuma shi ne cewa kamar ita Kamala an sa ta kamar ita ce kamar border Caesar, amma sai kuma kasance ta performing woefully.
Bata yi rawan gani ba.
Bata yi rawan gani ba a wannan bangaren na biyu kenan. Na uku kuma mutanen Amerika suna ganin kamar an mamaye musu gari, irin bakin haure, kamar illegal immigrants sun kawo musu gari. Kuma yawanci sun zo sun kawo musu irin harka ba lazance ne kamar irin crime.
Sun zo sun bata musu kasa ko?
Sun zo sun bata musu kasa, to duk suna shin wannan al'amari hakan nan. So a dalilin wannan ne nake ganin kamar cewa insha Allah by next month Trump zai ci zabe.
Amma Malam Sufyan, ba ka ganin cewa an garawar Trump tun ya taba zama shugaban kasa ba a ga ta Kamala ba, wannan ya zama abin da mai amfani a gurin ita Kamala din tun an dandana Trump ita ba san kamulu da yanta ba?
To ai mutane suna ganin cewa mun ga abin da Trump ya yi, ita kuma tana tare da Biden a wannan shekara.
Amma mataimaki yake kuma yadda ka san mataimaki duk inda yake a duniyar nan kamar wani hannun dan jira ne kawai.
To amma makaman ta ba kamar last week ba, satin da ya wuce nan Biden yake magana cewa duk wani decision da ake miki tare da ake miki din wannan decision din.
Tun da abin da aka yi kenan.
Yawwa, ita aka yi kyau tun da tare aka yi wannan shawarwari. Wani abu da aka yi na policy din Biden ya ce tana wurin aka yi wannan abun.
Sufyan mai biyar, ka yarda da wannan abun da kaji daga dan uwanka yana faɗa game da ƴar takarar ku?
A'a, ban yarda ba. Na farko Malam Aliyu ya yi magana akan issue din border. So So magana issue din border ai muka duba babu wanda yafi shugaba Donald Trump lafi akan issue din border.
To
tunda in baka manta ba yawa in baka manta ba majalisar kasan nan ta so ta yi passing wani doka ko bill wanda zai kawo gyara akan harkar immigration wanda ya shafi harkar border din nan gaba daya. Wanda shi Donald Trump shi ya taka rawar gani wajen barar da wannan kudirin da aka kai a majalisa. Wanda inda wannan kudirin ya samu wucewa majalisa da yanzu ba a cikin wannan matsalar da ake ciki. Na farko kenan. Sannan abu na biyu yayi batun akwai magana da yayi ta dan tuna mun.
Ya ce abubuwa sun yi tsada kai kudin cefa ne farashin kaya ya tashi da sauransu.
Yawa gaskiya ne abubuwa sun yi tsada a harkar grocery da ake da shi harkar ka sayan kayan abinci da masarufi a kasan nan. To amma idan ka duba ba iya Amurka bane kawai duk duniya ne wannan harkar tattalin arziki yake samun matsala. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu mu namu ya samu tarihi tun daga mulkin Trump wanda shi shugaba Joe Biden ya gada. Wanda lokacin da aka shiga matsalar COVID-19 din nan gwamnati a kasan nan ta san sai ta buga kuɗi tana ta printing kuɗi tana bai mutane wannan stimulus check da aka yi ta raba mutane wannan kuɗi a duk tarihi na economics an ka tambayi masu sanin tattalin arziki za su gaya maka duk lokacin da gwamnati ta zo tana buga kuɗi tana bai mutane wannan yana jawo serious inflation har hawa farashi da kawo na ƙasa a tattalin arzikin ƙasa.
To ko bayan batun tsadar kayayyaki wani abu da kuma wannan mutane biyu da Kamala da Trump suke da sabanin ra'ayi kanshi shine batun immigration wato shige da fice naji Malam Sani ya fara dauko magana hauren bakin haure din nan sannan kuma akwai batun tattalin arziki kan shiga maganar kiwon lafiya zubar da ciki da sauransu ga haraji da sauransu wane ne kuke jin kuke da karfi akan su Malam Sani Sufyan a New York
wato kamar maganar dan kwana na cewa kamar irin inda mu aka buga kuɗi da yana kawo inflation ba zan ce ba zan zo na maganar ba ka gane amma su mutane abinda suke duba suke ganin ba sa duba cewa kamar wannan lokacin ya kawo ne suna ganin wanda yake kai a yanzu shi ya kamata ya gyara wannan abin kuma kan maganar wannan campaign da kai na maganar zubar da ciki da shauransu to za ka ga cewa mostly kamar ba al misali kamar mu da muke kamar musulmai Hausawa da kuma irin musulman da suke yi na wasu kasashe don kamar irin nazo da mutane dama irin Larabawa irin yan Somalia masallatai duk da cewa Trump ya yi banin ɗin wasu musulmi wani lokaci 2016 amma ka duba kuma ana support ɗin Trump saboda yawancin mu musulmi muna ganin kamar irin zubar da ciki ya tafi irin ya saba da irin
amma Malam Sani Sufyan baka ganin maganar Roe v. Wade wato dokar nan da ta bada dama mata su yi amfani da yanke hukunci wa kansu game da ko suna son su rike ciki ko su zubar da shi wanda shi Trump ɗin ya soke baka ganin zai janyo mishi matsala kuwa
no ban tsammanin da zai mai matsala ba gaskiya because in ka sa ka duba irin dama su democrat haka za su ganin zai jawo mai matsala amma muna ganin cewa the republicans suna ganin cewa daidai ne kuma su yawanci musulmai suna kan magana ne akan wannan abortion suna magana ne akan wannan yakin gaza ka gane da palestine suna ganin
tunda ka kawo maganar mutanen gaza wa kake ce zai samu kuri'an musulmi a america ne
gaskiya Trump ne ya samu kuri'an musulmi.
Hanya ka tabbata?
Kwarewa saboda in sun ce is either ko kuri'insu ya tafi ga Jill Stein na Green Party ko ma kada su yi vote ko ma kuri masu ba wa Trump. So in ma ka tambaye su me yasa ba su ba wa Democrat ba su sun ce da su in Democrat ne amma wannan faɗan nan da aka yi na Gaza ya sa sun fita daga bayan Democrat sun koma Republican kafin ce ne haka kuma ka je diyonci masallaci haka in kana magana da mutane wanda suke son harkar siyasa za su baka wannan dalilin na wannan maganar yakin genocide na Gaza da kuma maganar wannan zubar da ciki da maganar kuma LGBTQ da ake
ta. To Sufyan mai biyar ka yarda da abin da kake ji dangane da ko su ai za su samu Qur'an musulmi ko sauran jama'a musamman mutanen kasashen waje da ke nan masu jefa Qur'a.
To Qur'an musulmi da ke nan Amurka ta a yanzu dai ba za ka iya tantancewa ka ce tabbas Trump shi zai ja kuri'un nan mafiya akasari ba ko kamalafi. Tabbas mu musulmi da muke zauna nan muna cikin bacin rai da rashin jin dadin abin da gwamnatin Democrat ta yi na wata rede da harkar yakin da ake yi a tsakanin Israila da Palestine. Musulmi ba mu ji dadin irin matakin da gwamnati ta dauka a nan ba.
Wani abu da zan so in sanar da kuma Mallam Sufyan mai biyar shine dole za a ce tunda Kamala Macici ita za ta samu ƙuri'ar mata domin mun ga Hillary ta tsaya zabe, saboda haka Kamala ba ta ce macin farko ta tsaya zabe ba, kuma bata ci zaben ba ita Hillary. So kana jin zama mace kadai zai iya sa a ce ita Kamala za ta kwashi ƙuri'ar mata, koko kana jin wasu matan za su so su jefa Trump?
A gaskiya ai alƙaluman mata sun riga sun nuna ma gaba ɗaya suna tare da Kamala. Ai ba harkar kawai maganar kasancewar ta mace ta farko da za ta tsaya shugaban ƙasa ne yasa mata za su zaɓe ta ba. Kaga maganar da aka yi ta dazu ta magana abortion, kaga ita tana da ra'ayin cewa a ƙyale kowace mace ta kaiwa kanta hukunci akan ko za ta bar ciki ko za ta zubar da shi ita Kamala. Wanda dukkan yawancin matan da suke a ƙasar nan tura sun fi karkata da wannan ra'ayin.
Da yake abubuwan suna da yawa, dole in yi sauri mu tattaba abubuwa da yawa mu rinka takaita. Dukkan mu mun sha ganin mutanen nan biyu suna campaign, mun ji irin kalamomin da suke fitowa daga bakunansu. Akwai ɗayan ku da yake da jin cewa ɗan takararsa ko ƴar takararsa za ta fi samun ƙuri'u saboda yadda mutane suka gamsu da abin da take ji, ko kuma idan ka yi la'akari da irin maganganun da Trump yake yi a wajajen campaign ɗinsa, kana da wata damuwa kai Sufyan Sani?
A gaskiya ban da wata damuwa da nake da shi a bayanan da Trump yake yi a wajen campaign ɗinsa.
Amma wasu na cewa yana yawan kato barafa Sufyan.
To amma za ka dubi dukkan suna ka tukwarin a yi kasan dama shi an ce kana son abu sai da baka kanan laifin sa wani lokacin haka ne, amma an ka tsaka duba kuma ka ga cewa irin ni dama abin da sa ni duba Trump yake ganin cewa zai ci wannan zaɓen shi ne cewa an ka tsaka duba irin community suka irin
karkara. Amma kana jin in ya je wani abin da suka mara suke zargin sa da yi shi ne ya je maganganu ya fi yawan magana kan shi abin da ya shafi shi ba abin da ya shafi masu jefa ƙuri'a talakawa da sauran mutanen Amerika din ba.
Kuma daga nan kamar yana magana akan abin da shafi mutanen Amerika cewa zai dawo da mutabar Amerika, zai dawo da aiki cikin Amerika, zai soke tax on overtime.
Haraji.
Haraji akan overtime. Kaga saboda wannan abu ma mutane da yawa da suke aiki a garin nan saboda wannan ma sai ga sun tripping kansu.
Koma da la a gaida malamai sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na wannan muhawara da Ali Mustapha Sokoto ya shirya. Da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wakilin Amurka na musamman Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a ranar Litinin don tattaunawa da nufin samar da mafita kan rigicin da ke kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Wani bangare na yunkurin diplomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa yankin domin neman tsagaita wuta a zirin Gaza. Hochstein ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa mai ma'ana tare da Nabi Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma a lokacin da yake Lebanon zai tattauna da mambobin gwamnati da sojoji da duk wani wanda yake son yin aiki a kan sanya kasar kan sabon tsari na ƙarfi, tsaro, kwanciyar hankali da kuma wadatar tattalin arziki. Shugaban ƙasar kamar ya koma gida a ranar Litinin bayan shafe sama da wata guda ba a ganshi ba, lamarin da ya haifar da jita-jita da hasashe game da lafiyar ɗan siyasar mai shekaru 91 da haihuwa a duniya. Jita-jita game da rashin lafiyar Paul Biya da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan, inda har gwamnati ta fitar da sanarwa cewa yana cikin ƙoshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ta jama'a kan batun. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yayin wata ziyara da ya kai zuwa birnin Kyiv a ranar Litinin cewa Amurka za ta samar wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaƙi da Rasha na tsawon watanni 32.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni, har ma da injiniyar mu ta yau Malama Nashwan, ni Sarfil Hashim Kumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.